Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 10-19-41-60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin jin ragamar shirin namu na farko a yau Litinin 26 ga watan Oktoba. Ga kanin labarai.
To malama Grace, fa da shugaban Najeriya dai ya ta mai da martani ga korafe-korafen da wasu 'yan jam'iyyar mai mulki ta APC suke kan maganar mukamai. Sannan wasu masana na jin takaicin majalisar ɗinkin duniya saboda ta kita ɗauki alhakin kwalara da ta kashe dubban mutane a ƙasar Haiti. Ba da bayan haka wani mummunan farmakin ta'addancin da aka kai kan iyakar Somalia da Kenya ya kashe mutane da dama.
Kanin labaran kenan, 'yan tsageren Niger Delta a Najeriya sun gargaɗi ma'aikatan kamfanonin mai da su zauna a gida sai sun sasanta da gwamnati matsayin da rundunar tsaron Najeriya ta ce ba ta sabuwa.
Ba wani kungiya wani mutum zai zo ya ce kada wani ya je wani wuri da tsoro. Ma'aikatan kamfanonin mai suna da iko je kowane lokaci da rana.
Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin dakile kwararar bakin haure da ke bin ta agadas zuwa kasashen ƙetare, sai kuma halin da 'yan gudun hijira na cikin gida ke ciki a jihar Adamawa, Najeriya. Sahabo Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, muna fatan kun waye gari lafiya. Fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta mai da martani ga korafe-korafen da aka ce wasu 'yan jam'iyyar APC da ke mulkin kasar a yanzu suna yi daga yadda take raba mukaman gwamnati. Wannan ya biyo bayan da wasu manyan 'yan siyasa na Najeriya ɗin suka ki karɓan mukamai da dama, ciki har da wanda aka baiwa mukaman jakadanci na shi shugaba Buhari ya ba su, amma suka ce ba sa so. Ko a taron da aka yi tsakanin shugaban ƙasar da kuma gononi, an ce wannan korafin ya tusgo. To a hirar shi da wakilinmu na Abuja Umar Faruku Musa, kakakin fadar shugaban Najeriya ɗin wato Garba Shehu ya ce ai akwai wata tsoho yarjejeniya tsakanin shugaba Buhari da gwanoni da ke cewa kowa ya tsaya nasa gefen inda ya zo maganar rabin mukamai.
Wurin ji shi da kansa ya faɗi cewa yayin da kuka je kuna naɗan ɗan kwamishinoninku da jamominku da shugabannin sassa na ɓangaren gwamnati naku, ba zan samu ku baki ba. To tunda ba zan samu ku baki ba, kada ku ce sai kun sa ido nima akan abin da zan yi a nan. Kuma a lokacin ni na tuna har wasu gwamnonin suna cewa to su abin da ke gudu shugaban ƙasa ta da ya je yana naɗa makiyansu, mutanen da suka yaƙe su a jihohinsu, ita ko Abuja a ba su manyan mukamai. Ya ce to wannan idan akwai buƙatar mu tuntuɓe ku.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Wani masani mai zaman kansa da ke wa Majalisar Ɗinkin Duniya aiki ya bayyana jin takaicin ganin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ta ki ɗauka alhaki a shari'ance na masifar cutar kwalara da ta ɓarke a ƙasar Haiti, inda aka kama mutane, wato ta kama mutane kimanin 800 har ta halaka fiye da 9,300 daga cikinsu. Philip Aston, wani wanda masani ne game da fannonin talauci da haƙƙoƙin bil'adama, ya ce wannan matsayin na Majalisar Ɗinkin Duniya abin kunya ne. A rahoton da ya aika wa Majalisar Ɗinkin Duniya, Aston ya ce idan har ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniyan ba za ta sa kai ta ɗauki haƙƙin wannan bala'i ba, bai kamata ta riƙa matsawa wasu ƙasashe ɗaukar nauyin taka haƙƙoƙin bil'adama da ake a cikin ƙasashen nasu ba. Ana dai zargin cewa cutar ta kwalara ta baza ƙasar Haiti ne a sanadiyar shara da sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙasar Nepal suka zuba a cikin koguna da gulaben Haiti. Har yanzu an ma ce kowane mako mutane 500 ne ke kamuwa da cutar kwalara a ƙasar.
To muna ba ku wannan labaran daga sashen Hausa murya Amurka ne a birnin Washington DC. Wani mummunan farmaki na ta'addanci da aka kai kan iyakar ƙasashen Kenya da Somalia ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 12 a cewar wasu jami'an ƙasar Kenya. Job Boronjo, wanda shi ne kwamandan ma'aikatan tsaron yankin Mandera, ya ce mayakan Al-Shabaab na Somalia ne suka kai wannan harin a kan gidan sauke baƙi na Bisharo, inda suka yi amfani da gwamnatoci wajen kai nasu farmakin. kuma ba da bata lokaci ba kungiyar Shabab ta fito ta yi sauri ta dauki alhakin cin na wannan ta'asa a sanarwar da ta bayar kan shafin ta na Telegram inda kuma ta ce ta auna abin da ta kira ma'aikatan Kristoci ne kawai wannan harin da aka kai jiya Talata da ci gaba ne da irinsa da Shabab ta jima tana kaiwa kan yankunan kasar tun shekarar 2011
Rasha ta ce za ta ƙara tsawon lokacin da za ta ci gaba da daina kai hare-hare a jiragen sama kan birnin Aleppo na tsakiyar ƙasar Siriya, inda ta ce su ma sojojin ƙasar da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad sun ɗauki irin wannan matsayin na jan birki daga kai hare-hare a kan yunkurin 'yan tawayen ƙasar. Wani hafsan sojan Rasha, Lieutenant General Sergei Rotkoy, wanda ya ba da sanarwa ya ce mayakansu da na Siriya sun kai mako guda suna zaune a wani wuri kamar kilomita 10 wajen birnin na Aleppo. Sai dai kuma wannan sanarwar da Rasha ta bayar ba tabbatar da gaskiyarta ba, kuma bisa ga dukkan alamu ta sha bamban da abubuwan da aka ji suna fitowa daga kungiyar 'yan adawan Siriya na Observatory, wacce ta ce tun ranar Asabar da ta wuce aka koma ga ci gaban kai farmaki akan Aleppo, wato bayan sa'o'i uku da zuwa ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla.
To a yanzu kuma rahotanni daga Iraq suke cewa mayakan adawa na IS yanzu sun dawo suna dogaro akan yankunan da ke hannunsu ba na Iraq ba na ƙasar Siriya, su dinga aiko musu da abinci da sauran kayan aiki a inda suke a cikin Iraq din, inda kuma ƙasashen duniya ke can suna ba da tallafi domin a kwacin muhimmin garin nan na Mosul. Jaridar Smart News da ake bugawa a can Siriya ce take faɗa an ga manyan motocin ɗaukan kaya kamar 15 shaƙe da kayan miya da sukari da fulawa da shinkafa da dai sauransu sun tasirin Mosul ɗin daga Raqqa. Yanzu an ce rundunonin mayaka sun yi wa garin na Mosul ƙawanya daga ɓangarori kamar guda uku, ko da yake su ma mayakan na IS ɗin har yanzu in suna so suna iya wato suna da mafitar da za su bi su fice ta yammacin garin su faɗa cikin wata babbar hamada da za ta kai su Siriya. Yankin da aka ce saboda girmansa sojojin Iraki da Kurdama ba za su iya sarrafa shi ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madan labarin mu bude taskar rahotannin namu a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur a Najeriya, inda mayakan Avengers suka kaddamar da wani hari kan kamfanin man Amurka Chevron da take wato da jan kunne kan kamfanoni mai da ke yankin da nufin hana su komawa bakin aiki sai an kammala tattaunawar da ake da gwamnati. A cikin hirarsa da wakilin Mulamido Abubakar, mai magana da yawun shalkutar rundunar tsaro ta ƙasa a Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar ya bayyana cewa
sojojinmu suna nan sauran jami'an tsaro, sannan kuma suna tabbatar da cewa an samu cikakkiyar kwanciyar hankali da kuma tsaro a wannan yanki, ba ma wannan yanki ba, ko ina a ƙasarmu Najeriya. Wannan abu ne wanda dole ne sai mun kai ruwa rana don mu tabbatar cewa ba mu saba mu duk kamar da ake yi ba da su wannan 'yan ta'addan. Abin da yake suna kai wannan farmakin, wannan ba zai sa mu ainihin masanya wannan abin su ne da abin da ake tunawa a kai su. Ƙasar nan ta yi kowane maluki da girma, ba wani kungiya wani mutum zai zo ya ce kada wani ya je wani wuri da tsoro. Ma'aikatan kamfanonin mai suna da iko je kowane lokaci da rama, illa iyaka muna ba da shawara cewa akwai wuraren da za a je, to ya kamata su tuntuɓe mu domin mu tabbatar cewa kare lafiyarsu da kuma lafiyar abin da suke aiki a kai.
Dakarun tsaro na gamariya a yankin na Niger Delta sun bayyana cewar sun samu nasarar kama mutane 5 da ake zargi masu fasa bututun mai ne a yankin, haka kuma an kwato wasu jiragen kwale-kwale masu injin ga waɗanda aka kaman. Rundunar ta ce ta halaka masu fasa bututayen mai su 7 har lahira a lokacin wata musayar wuta da 'yan bindigan na yankin Niger Delta. Ga abinda Janar Rabi Abubakar ke cewa,
kada kai baya ba su nasara kuma ba su cigaba da abubuwan da suke yi ba, saboda haka muke abubuwan da duk abin ya kamata mu yi domin kada su samu ana su yi wannan abubuwan, kuma muna yi a cikin ganin kuma muna ainihin cin nasara. Dole ta kan muna abubuwa domin da kowane labari ba ne kamata mu bayyana.
Yanzu dai batun tattaunawa da aka nuna ana yi tsakanin kabilun yankin na Niger Delta da wakilan 'yan bindiga, musamman da alamu na cikin wani yanayi na kwan-gaba-kwan baya bisa ga la'akarin cewar yau a ce ana tattaunawa sai kuma ka ji an kai hari. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A makwabciya jamhuriyar Niger kuwa, wani taron masu ruwa da tsaki aka gudanar a birnin Agadez nufin takawa masu bi ta jihar Birki da ke kwarara ƙasashen Turai. Malam Ahmed Kusa, mataimakin magajin garin Agadez, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, ya bayyana wa wakilin Haruna Mamman Bako dalilin ɗaukar wannan mataki.
Suna mutuwa cikin sahara, suna mutuwa cikin ruwa. Mu ya kamata mu kare rayuwar mu wannan matasan nan Afrika da ke ta yi. Saboda su ne za su gina Afrika gobe, su za su gina Niger, su za su gina Sejawa, su za su gina duka Afrika. Mu waɗanda suke da ilimi matasa na tahiya suna mutuwa, kenan Afrika kullum tana koma baya. To da haka muka ce, a nan Agadez ya kamata a yi tunani a gani ni ya kamata mu samu. Abubuwan da mutanen Agadez suka hiddo cikin wanga tara, sun suka kai shi suka aje in aka aikata shi, ni imani da Allah ke. Na an yi aiki da abin nan ke shi lokacin nan zaka ganin mutum ya zo ya rasa ma wanda zai mota da zai shiga ta yi.
Wannan muhawar ta samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya da wakilan al'umma, haka zalika da kungiyoyin farar hula da kungiyoyi na mata da na matasa da dukkan sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki a cikin wannan sha'anin na safarar bakin haure. Sai dai an kamisho da ke halartar taron sun shimfiɗa sharadin sai an saki abokanansu da aka kama da zargin taimakawa bakin haure kamin su shiga kowace tantamnawa. Alhaji Maru shi ne mai magana da yawan ɗan kamishon na jihar Agadez.
An fara kama mutanenmu mun ba a yi shawara da a ce a bar wannan aiki ba, sai da an fara kama mutane. Yanzu muna son mu gani a saki mutanenmu a zuwa a zamna a tattauna. Mun guri wanda gare mu, wanda duk gwamnati gare shi ne a gare mu. Amma muna addu'a a ɗauka mana mataki. Ba haka za ka bari aikin ka ba ga yadda za ka kama ba. Mun yarda mun bari, amma kuma a ba mu aikin yi, a ba mu jari mu taimaka ma sana'a mu bar wannan aiki.
Yanzu haka dai sama da mutane 40 ne aka kargame a gidan kurkuku na garin Agadez, dauko daga durobobi da sauran masu tallafa ma bakin haure. Wannan ko da zargin su da taimaka ma waɗanda ke neman tsallakawa zuwa arewacin nahiyar Afrika. Sai dai matakan da gwamnatin kasar ke dauka na dakile safarar bakin haure na shan suka daga waɗansu kungiyoyin farar hula a yankin na Agadez, kamar yanda za ku ji daga bakin daya daga cikin su cewa da Malam Lawal Tahir.
Nasarun da suke ke wannan abubuwa bai kamata ba, suma cikin inci nasu suke bida cikin dalin rayuwa na yanin su da yau da gobe suke nema. Kenan mu ta koma gare mu mizayenmu, an hana wajen zinariya ko a dai a nema wajen zinariya, an hana transport. Kenan mutane mizan su samu. Kenan Nasaru ya kamata a zo a yi mu forage ko ina kasan Bilma da region ta Agadez, mu je mu yi noma mu yi ciwo a samu abin da za a zuwa mutanen nan cikin gari.
A halin yanzu tsallakawa daga jamhuriyar Niger zuwa arewacin nahiyar Afrika ya zamanto wani babban aiki, saboda irin matakai masu tsauri da jamhuriyar ta Niger ta dauka domin takawa wannan lamarin burki. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
Ya Allah, ya Allah, hada kanmu a zirka mu so juna.
To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya, inda 'yan gudun hijira na cikin gida suke korafin cewa ba a kula da su yadda ya kamata, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Na ɗaya, asibiti ba magani. Na biyu, ba sa ba mu isasshen abinci. Abincin da suke bamu wani lokacin waken da za su zuwa mana duk tsutsa-tsutsa. Na zo gidan nan lafiya yau wata na uku da wani abu, har yanzu ulcer ma ya kama ni, sabon ba na samun abinci isasshe. Na je musu na ce gashi gastri yana damuna, sun je sun bani wani maganin da bai yi min ba, suna cutar mu sosai. Mutane 40, 50, 60 har akwai mai 70 akan roban wanka ɗaya. Koga, me zai yi mutum? Ba abin da zai yi mutum, yara ga yara ƙanana. Mu ba mu damu ba, yaran ma akan yaran ma mu muka damu.
Ba ma samu abinci, abinci kuma ba dari, kuma ba lokaci. Lokacin nan sai ya kure kafa ba mu abinci. Kuma mu abinci din mai ruwa-ruwa kawai ba dari.
Su kuwa mata, ciki ma har da masu shayarwa, cewa suke su fa bukatan su na shi ne da kuma da su ja su ta Borno.
Zaman mu wannan ba koshi gaskiya. Ba wadatan abinci. Miyan kuka wannan shine kullum muna kunu, sarigen kunu, shine muna sha 12 daya. Tukuna za mu samu abinci mu ci. Ba matsala. Har mu sayar kayanmu, mu yi miya, mu ta ba mu a nan zaman mun gaji. Sai mu je can Maiduguri. Ga takalmi na alube, ga shi zari kwaya daya a gindina, ga jinjiri a bayana. Zan ɗan fi sari ba yanda zan yi in canja. A roku a bani ba za a bani. Yanzu ka duba wannan kaya. Yanzu zaman na nan ya ishe mu a kai Maiduguri. Akwai 'yan uwa. Akwai 'yan uwanmu a Maiduguri, za mu je mu zauna gida 'yan uwanmu.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne. yayin da fa majalisar dokokin jihar Adamawa ma ke haska fitilla ta game da halin da 'yan gudun hijira da ma waɗanda suka koma yankunan su ke ciki a yanzu. Honorable Hassan Barguma shine shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijira na majalisar.
Za mu ga hanyoyin da za a bi wanda duk abin da ya zo wa ɗan gudun hijira ya kamata a kai mashi. In kuma akwai wani taimakon da za a yi ta can sai a yi, amma kayan na ɗan gudun hijira ne dole a ba ɗan gudun hijira kayan shi. Matsayin na chairman na 'yan gudun hijira zan yi kokari in tattauna da kwamiti sannan mu fito da hanyoyin da za a bi.
To wai kome hukumar kai ɗauki ta nema wanda ma take kula da 'yan gudun hijira ke yi ne game da halin da suke ciki a yanzu? Sa'adu Bello shine jami'in hukumar mai kula da jihar Adamawa da Taraba.
Muna ba da abin da abinci da kuma abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi tallafi na wurin kwanciya wato katifu da barguna da baukatan aiki kusan komai na aikin yau da kullum. Muna da clinic a sansanonin mu nan da ke da su Adamawa, kowace sansani tana da clinic, kuma da zarar mara lafiya ya samu akan kai shi clinic. Idan yau fi karfin wannan clinic da ke cikin sansanoni to muna da mota na ambulance, muna da wanda nema take da shi, akwai kuma ambulance na primary health care wanda akan dauke su a kai su ko specialist hospital. So akwai kyakkyawan kula wurin lura da waɗanda suke sansanonin mu. Muna iya gurgudun mu ba da abin da za a ci so uku din a rana, kuma bamu taba yankewa ko da so ɗaya ba. Duk wanda suke sansanonin mu abin da suke ci so uku din a rana ba yankewa.
Sa'adu Bello kenan dake zama jami'in hukumar kai dauki ta Najeriya ne mai kula da jin Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da Sashin Hausa na murar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 1:17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji korafin ɗalibai a damagaran da suke zargin jami'an tsaro da ke ta haƙƙinsu. Sai kuma ƙarancin abinci da ake ƙara barazana ga ƙananan yara a jihar Adamawa. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin, ma'aikatan gwamnati suna iya siyasa a Amurka, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ana saura ƙasa da mako biyu kamun Amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa, ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na nuni da cewa Madam Hillary Clinton tana gaba da Donald Trump a ƙasa baki ɗaya, idan kuma aka auna a jiha-jiha a nan tazarar ta fi yawa. Duk da haka, ƴan takarar guda biyu ba sa ƙasa a guje wajen ci gaba da yaƙin neman zaɓe da kuma ci gaba da tsuma magoya bayansu cewa kada su ƙasa a guje domin tabbatar da cewa sun fita sun yi zaɓe. Tuni a wasu jihohi an fara zaɓen, amma na wani ɗan gajeren lokaci ne kawai saboda dalilai da wataƙil ba za su samu damar zuwa su jefa ƙuri'a ranar zaɓe ba. Kamar yadda muka ambata tun farko, shin ma'aikatan gwamnati a nan Amurka suna shiga harkokin siyasa? Tambayar da muka yi wa Shehu Yusuf Kura, tsohon ma'aikacin gwamnatin Amurka a matsayinsa na wakili a wannan tasha.
To, wato gaskiyar magana shi ne, a nan ƙasar kowa yana da 'yancin ya shiga siyasa. Aiki kake yi, kasuwanci kake yi, domin haƙƙinka ne da tsarin mulki ya baka. To amma akwai takunkumi, akwai dabaibayi, akwai rariya da aka sa domin kada a yi abin saki ba kai ji.
To kamar yaya?
Yawwa, ita majalisa ko kuma su 'yan siyasa ko kuma ita gwamnati, ita take tunanin idan aka yi abin saki ba kai ji, to me yiwa ne wasu ma'aikatan gwamnatin za su iya shige maka da rawa. Don haka ne a cikin shekarar 1939 a lokacin mulkin FDR, wato Franklin Delano Roosevelt, aka kafa wata doka da ake kiranta Hatch Act.
To,
wato wannan doka ce wadda majalisa ta zartas, wanda wani dan majalisar dattijai daga jihar New Mexico da ake kira Carl Hatch ya gabatar da ita.
To,
dokar babban abin da ta yi shi ne haramtawa ma'aikata amma fa na bangaren zartaswa to shine aka takaita yadda za su iya siyasa aka tsara yadda za su iya shiga harkar siyasa da tara kudin zabe da ina za su yi da yaya za su yi saboda abin da yasa a lokacin nan ana ganin yan siyasa ko kuma ma'aikatan gwamnati suna takurawa mutanen da suke siyasa akwai wata hukuma da ake kira wato wata hukuma ce da ake kira WPA wato hukumar ayyukan jama'a a lokacin nan an zo ana da matsalar tattalin arziki shugaba Roosevelt ya kafa wannan hukuma domin ta samawa da mutane ayyukan yi wajen gina hanyoyi gina madatsun ruwa gina makarantu da sauransu to sai zamanto ma'aikata da ke wannan hukuma babbar hukuma ce a lokacin nan kamar a Najeriya kace NNPC
ina wannan hukuma da PTF ta shugaba Buhari a lokacin
wa ko a ce PTF din nan to sai a ce to sai shugabannin wannan hukuma suka ringa ga karɓar kuɗaɗe daga hannun ma'aikatan wannan hukuma da niyyar tallafawa jam'iyyar shugaban ƙasa ko kuma su ringa yin amfani da matsayinsu domin wato shigar da waɗansu ma'aikatan cikin jam'iyyar shugaban ƙasa to shine sai aka kafa wannan doka ta HR to wacce ta fito fili ta yi bayani ɓalo-ɓalo to tun daga lokacin nan sahabin kowane shugaban ƙasa an yazo yana kyautata wannan doka yana gyara ta domin zan iya tunawa da shugaba Obama din nan da yake dab da barin mulki shi ma yayi mata kuskure ma ya gyara ta ya dada inganta ta
me dokar ta hana ko me ta baiwa ma'aikaci izinin yayi
yawa to abinda dokar ta hana madalakan kararaka fito kai shine ta hana duk wani jami'in gwamnati ta hana shi ya amfani da ikon sa ko mulkin sa ko tasirin sa wajen tsomar baki da katsalandan a harkar zabe
to in kace ma'aikatan gwamnati kana nufi hada ministocin Obama su ma ba su da hurumin su haka
su ma ba su da hurumin su haka
sabanin abinda ministocin Najeriya suke yi
sabanin abinda minista a yanzu ministan Najeriya zai iya shiga yanzu ba gashi nan ba ana yin zabe yanzu ba zabe akai kwanan nan ba a jihar Edo ake ta korafa akan sa amma dai a nan kasar minister ko wani permanent secretary ko wani director ko shugaban Voice of America ko kai sahabu da kake Voice of America baka isa ka zo gidana ko ranar zabe na kace ga wannan zan zaba lalle shehu ga wannan zaka zaba ko ga wannan zaka ki zaba ba baka da wannan ikon mataki na biyu kuma an hana su gudanar da duk wata harkar siyasa a ciki da kuma duk wani harkokin siyasa a cikin ma'aikatan su yanzu a nan VOA ba za ka iya ɗauka alamar jam'iyyar Republican ka kai ofis ɗinka ka ce dan ne ɗan jam'iyyar Republican ne ga tutar jam'iyya ga alamar giwa ta jam'iyya na kawo ta ofis ɗina ba.
To.
Ba za ka an hana ka ka kawo wata alama ko ka yi wani harkar jam'iyya a cikin ofis ɗinka.
To.
Sannan kuma an hana ka neman taimako domin a nan ƙasar mutane ne suke haɗa kuɗi su ba 'yan takara su ba 'yan siyasa. To idan kai ma'aikacin gwamnati ne ba a yadda ba a duk lokacin da kake aiki. Ka yi amfani da wannan wurin aiki naka ka tara kudin yakin neman zabe ko kudin taimakon jam'iyya.
To.
Haka kuma an hana kowane ba za ka kuma tsaya zabe ba. Dokar ta hana ka in dai kana aikin gwamnati to ba za ka tsaya zabe ba sai in kana so ka tsaya zabe sai ka ajiye aikin gwamnati sannan ka zo ka shiga zabe. Sannan kuma an hana ka a lokacin da kake kan aikin ka. Ka shiga harkar siyasa misali yanzu dan sanda dan sanda ya gama aikin dan sandansa da safe sai ya tashi da yamma ya tuba kayan uniform dinsa sai jam'iyyar sa tana wani taro sai jam'iyyar ta ce da Allah kai dan sanda ne zo ka dan tsare mana bakin kofa dan kada mutane su yi mana tunziri to idan har aka bakin aikin sa ne ba zai yi wannan ba amma in ya ajiye aikin sa yana hutu ko asabar ko lahadi ko kuma ya cire kayan kakin sa yana iya shiga siyasar sa wannan ba za a hana shi ba an hana ka ka gwada ka yi amfani da motar gwamnati kai siyasa
to
nan shugaba Obama ko gwamnan jihar Maryland bai sai shiga motar gwamnati ya tafi gurin siyasa ba to na san wani zai tambaya ya ce to ai shugaba Obama ina fita yakin neman zabe shin jirgin da yake zuwa jirgin a'a jirgin gwamnati zai shiga da jami'an tsaron sa da komai amma sai aka yi wata kinaya aka ce idan har dole ne ba za ka iya tafiya ba sai da motar gwamnati ko jirgin gwamnati ko jakin gwamnati ko keken gwamnati to idan ka je ka yi harkar siyasar ka a duk inda ka je to in ka zo sai ka biya gwamnati kudin wannan tafiya da kai saboda haka duk inda Obama ije da jami'an tsaron sa da motar sa da isha mai da komai in an zo gwamnati za ta ba jam'iyyar Democrat ta ce jiya shugaban kasa ya je jihar California ya yakin neman zabe ya yi siyasa. Ga bill din da gwamnati ta kashe akan tafiyarsa da tsaron lafiyarsa da abincinsa da komai, tunda anan ba kowane irin abinci shugaba zai ci ba, to sai jam'iyyar Democrat ta karbi wannan bill sai ta biya gwamnati. Kaji inna ake.
To akwai kuma misali, ni a ma'aikacin gwamnati ina iya amfani da kayan aiki, misali kamar computer in tura sakonni na gayyata ga mutane mu haɗu a gidana za a yi harkar siyasa ko wani abu?
Ina a wannan ma ba za ka yi ba. Kwanan nan ma akwai wata tsohuwar sakatariyar lafiya da kuma wani sakatare ne ma yanzu shi na raya birane da gidaje, shi ma an same shi da dan laifi ya karya dokar sai da aka yi dan masa hukunci. Babu yadda za ka yi ka amfani da kwamfuta gwamnati ko wayar gwamnati ko wani fax na gwamnati ka ce bari in kirawo abokan siyasa ta san ba su sanarwa cewa mu haɗu a guri kaza. Saboda haka a aikin gwamnati baka isa kai komai da aikin gwamnati akan harkar siyasa ba.
To amma ina mukamin gwamnati, ina iya tsayawa takarar mukami wadda ba na siyasa ba?
Idan kai ma'aikacin gwamnati ne kaga za ka iya tsayawa zaben da ba na siyasa ba ne.
Kamar me ke?
Yawwa, misali yanzu akwai school board da ake zaba.
Wato kamar kungiyar ko kuma misali kungiyar iyaye da malamai da ake faɗa alal misali?
Yawwa, akwai school board, akwai parents association, akwai kuma a unguwarku za a iya zaɓarka a vigilante shugaban kungiyar masu sa idanu na unguwarku. Duk za ka iya yin wannan. Tunda wannan is non-partisan, ba jam'iyya ka taka doranta ka hau ka ci wannan zaɓe ba. Mutane ne suka ga ka dace a unguwarku a zaɓe ka shugaban kungiyar iyaye da malaman makaranta sai a zaɓe ka. A unguwarku kana da wata kima, ana so a kafa wata kungiya ta tsaron unguwa sai a zaɓe ka. Kana iya wannan in dai babu siyasa a ciki.
To alal misali, ina iya ba da gudunmawa ga jam'iyyar siyasa?
Kana iya ba da gudunmawa a jam'iyyar siyasa, amma ba za ka iya ba da gudunmawa a jam'iyyar siyasa kana cikin ofishin gwamnati ba.
Masu haro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma na gaba da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Dodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
Madalla gaida Malam Sahabu kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Fadar shugaban Najeriya ta Muhammadu Buhari ta mai da mutane da korafe-korafen da aka ce wasu 'yan jam'iyyarsa ta APC mai mulki suna yi daga yadda da yake raba mukamman gwamnati. Hakan ya biyo bayan da wasu manyan 'yan siyasa irin su Usman Bagaje suka ki karɓar mukamman jakadancin da shugaba Buhari ne ya so ya ba su a cikin makon nan. Kuwa taron da aka yi tsakanin shugaba Buhari da gwamnonin kasar an ce wannan magana ta fito, kuma a hirar shi da wakilin mu Abuja Umar Faruku Musa, shi kakakin fadar wannan shugaban kasar wato Garba Shehu, ya ce ya kotu tsoho yarjejeniya da aka kulla tsakanin shugaban da gwamnoni, inda aka ce wa kowa ya tsaya gefensa idan an zo maganar naɗe-naɗen mukamai kamar na ministoci ko kwamishinoni. Wani masani mai zaman kansa da kewa Majalisar Ɗinkin Duniya aiki ya bayyana jin haushi na ganin cewa majalisar ta ƙi ta ɗauki alhaki a shari'ance na masifar cutar kwalara da ta ɓarke a ƙasar Haiti, inda ta kama mutane kusan 800,000 ta kashe fiye da 900,000, wato 900,000 kai daga cikinsu. Philip Alston, wanda masani ne game da fannonin talauci da haƙoƙin bil'adama, ya ce wannan matsayin na Majalisar Ɗinkin Duniya abin kunya ne. Sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa wani mummunan farmakin ta'addanci da aka kai kan iyakar ƙasashen Kenya da Somalia ya zama sanadin mutuwar mutane aƙalla 12 a cewar wasu jami'an ƙasar Kenya ɗin. Job Boronjo, wanda shi ne kwamandan ma'aikatan tsaron yankin Mandera, ya ce ma'aikatan Al-Shabab na Somalia ne suka kai wannan farmaki a gidan sauki baƙi na Bisharo, inda suka yi amfani da gwamnatoci, kuma ita Al-Shabab ɗin ba ta yi wata ba ta ɗauki alhakin kai farmakin.
Zuwa gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Ado da ya tara da shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Zubair Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.